Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da fatan an sha ruwa lafiya. Yau ranar Alhamis 21 ga watan Mayun shekara ta 2020. Sarfil Hashim Gumel ne tare da Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Ke farin cikin samunku wannan shirin. A cikin shirin za ku cewa mahukunta a babban birnin tarayyar Najeriya sun ce ba za a yi sallar Idi kamar yadda aka saba ba. Haka kuma za mu kawo muku rahoto na musamman kan hukuncin kwashe almajirai zuwa garuruwan da suka fito a arewacin Najeriya. Sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga Najeriya da kuma tasirin azumin Ramadan. Amma da farko sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum. A yau Alhamis ma'aikatar kwadago ta Amurka ta bada rahoton cewa harkokin kasuwanci a ƙasar sun fara farfaɗowa sannan a hankali, amma kuma wasu ƙarin ma'aikata miliyan 2,400 sun nemi tallafin marasa aikin yi a makon da ya gabata, yayin da annobar cutar coronavirus take ci gaba da durƙusar da tattalin arziki mafi girma a duniya. A cikin sama da makonni 9 yanzu, ma'aikata marasa aikin yi miliyan 38,600 suka nemi tallafin kuɗi, kusan ɗaya daga cikin ma'aikata huɗu na Amurka da suka haura miliyan 164. Amma wannan sabon adadin shine mafi ƙanƙantar adadi tun lokacin da dubban harkokin kasuwanci suka fara rufewa a tsakiyar watan Maris, yayin da gwamnonin jihohi suka ba da sanarwar umarnin dole a rufe shagunan sayar da kayayyaki da kamfanoni da kuma wuraren yin taruka. Ke zuwa yanzu dai gwamnonin jihohi 50 sun fara sassauta waɗannan dokokin da kuma bayar wasu harkokin kasuwancin damar sake buɗewa, duk da cewa lamura sun sha bamban daga jiha zuwa jiha. Amma wasu jihohi da dama har yanzu mutane suna ba da tazarar ta akalla mita 2 tsakaninsu a shaguna, kana wasu manyan shaguna sun buƙaci gaba ɗaya ma'aikatansu da kwastomomi su saka aƙyallar rufe baki da hanci. Wasu gwamnoni sun taƙaita yawan adadin mutanen da suke zuwa gidajen abinci da rabin waɗanda suka saba zuwa. Shugabannin kungiyar ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki ta G7 na duba yiwuwar shawarar shugaban Amurka Donald Trump na gudanar da taronta kamar yadda suka saba, kowa ya hallara watakila a wata mai zuwa, yayin da adadin waɗanda suka kamu da coronavirus a duniya ya haura miliyan 5. Trump ya bayyana ra'ayinsa a ranar Laraba a wani saƙon Twitter, inda ya wallafa cewa Amurka tana sake dawowa da ƙarfinta, sauran mambobin ma sun fara dawowa daidai, Trump ya faɗa. Kuma hakan wata babbar alama ce ta komawar harkoki kamar yadda aka saba. Kakakin gwamnatin Japan Yoshihide Suga ya faɗa yau Alhamis cewa har yanzu suna duba yiwuwar halartar Prime Minister Shinzo Abe, kana kuma ƙasashen biyu suna da dangantaka mai ƙarfi. Prime Minister Canada Justin Trudeau ya ce zancen gudanar da taron na mutum da mutum ko ta yanar gizo zai haɗa da nazarin matakan kariya da aka ɗauka da kuma shawarwari da masana suka bayar. Ofishin shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce a shirye yake ya halarci taron idan har yanayin lafiyar da ake da shi ya ba da dama, yayin da shugabar Jamus Angela Merkel ta ce za ta jira ta ga abin da zai faru. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Gwamnan jihar Michigan Grinch Whitmer ta ce jihar ta za ta ɗauki duk wani mataki na shari'a akan ɗaya daga cikin masu madatsun ruwan da suka fashe a farkon makon nan da ya haifar da ambaliyar ruwa sosai a wasu yankuna da dama. An kwashe mazauna sama da gidaje 10,000 a tsakiyar garin Midland a ranar Laraba, yayin da kogin Titibuwasi ya yi ambaliya sa'o'i bayan da madatsar ruwa ta Edville da take a kilomita 32 arewa ta fashe bayan shafa kwanaki ana ruwan sama kamar da bakin ƙwarya. Jami'ai sun ce kogin Titibuwasi ya haura da mita 10 a yammacin ranar Laraba kafin ya matsa baya daga yankuna da dama. Gagarumin kwashe jama'ar yana da rikitarwa saboda barazanar COVID-19 a yankin, duk da yake ƙaramar hukumar Midland ta tabbatar da mutane 80 sun kamu da waɗanda suka mutu 10. Jihar Michigan ta ba da rahoton waɗanda aka tabbatar sun kamu mutum 52,350. A jiya Laraba, ƙasar Botswana ta kawo ƙarshen dokar hana zirga-zirga ta kwanaki 48 bayan da sannu a hankali ta sassauta dokokin da nufin taƙaita yaɗuwar coronavirus a ƙasar mai arzikin lo'olo da ke kudancin Afirka. Dukkan harkokin kasuwanci da makarantu an ba su damar sake buɗewa a ƙarƙashin ƙa'idojin gwamnati, ciki har da auna yanayin zafin jikin mutane da amfani da ƙyallar rufe baki da hanci da kuma yin amfani da man wanke hannu akai-akai. Shugaban kwamitin kula da COVID-19 na ƙasar Dr. Craig Masufa ya faɗa a wani taron manema labarai cewa ya danganta da yadda yanayin cutar coronavirus ya kasance. To amma a koda yaushe akwai zaɓin sake komawa dokar kullun. A yanzu haka mutane da suke komawa gida ba zuwa na za a killace su na dole na tsawon sati biyu. To kuma dokar hana baki 'yan kasashen waje shigowa har yanzu tana nan. Bazwana ta tabbatar da waɗanda suka kamu da COVID-19 mutum 29 da kuma mutuwa ɗaya.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla. Mahukunta a babban birnin tarayyar Najeriya sun ce bana ba za a yi sallar Idi kamar yadda aka saba ba a duk shekara saboda kaucewa yaduwar cutar COVID-19. Daga Abuja, Hassan Mai na kaina ya aika mana da wannan rahoton.
Mahukunta a nan babban birnin tarayya Abuja sun cimma matsaya da masu ruwar tsaki cewar a bana ba za a yi sallar Idi a birnin ba, kamar yadda kakakin ministan Abuja Abubakar Sani ke mun karin bayani.
Jiya shugabannin addini na Kirista da na Musulunci sun kawo ziyara wajen mai girma ministan Abuja Malam Muhammad Musa Bello, inda suka gabatar da bukatan ganin an bude wuraren ibada. To bayan tattaunawa mai zurfi da aka yi, inda kuma aka samu bayanai daga wurin kwararrun likitoci wanda suke kula da yaki da wannan cuta, an samu matsaya inda aka samu kyakkyawan fahimtar juna cewa a yanzu a wannan birni na tarayya ga farko dai an san matsayin ita kungiyar da ke kula da wannan yaki na Presidential Task Force, sannan kuma kasancewa ga irin matsayin da su kwararru kan kiwon lafiya suka bayar kan yadda wannan cuta har yanzu ba riga an shawo kanta ba. To gabaki daya an yi tafakin cewa lokaci bai yi ba da za a ce an bude wuraren ibada a nan birnin tarayya Abuja, saboda haka wannan shine matsayin da aka cimma.
Tuni dai su ma kungiyoyin addinin Musulunci sun yi na'am da wannan matsaya. Ustaz Ibrahim Muhammad Duguri shine shugaban majalisar malamai na babban birnin tarayya.
To babu shakka tun ba yau ba muna da labarin abubuwan da ita hukumar babban birnin tarayya Abuja karkashin girma minista Malam Muhammad Musa Bello ta tsara dangane da halin da ake ciki a ƙasa da ma duniya baki daya. Don haka mu a madadinmu na kungiyar jama'atu zalifin bid'a ta mutum sunna, jama'a ce masu biyayya da kuma da'a, kuma mabiyanmu duka ko ina suke suna bada haɗin kai ma duk abin da zai kawo zaman lafiya da kuma ci gaban ƙasa da kuma musamman NCT Abuja baki daya. Daga cikin misalai shine akwai lokacin da aka ce an dakatar da sallar Juma'a. Babu shakka muna daga cikin na gaba-gaba waɗanda muka bada haɗin kai dangane da wannan al'amari da gwamnati ta yi. To har yanzu ma in muka dubi daraja da kuma falala da kuma matsayin sallar Juma'a Musulunci, yana gaba da sallar Idi. Don haka don an yi bayani dangane da abin da ya shafi dakatar da sallar Idi, ba za mu yi mamaki ba, mu wasu da'a ne kuma za mu ci gaba da yin ta'a.
Amma duk da haka kakakin ministan Abujan ya ce tuni an kafa wani kwamiti mai karfin gaske don duba yadda za a fara sassauta yanayin ibada a wuraren ibadu. Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gai da Hassan Mai na kaina, kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai.
Walle walle wana ta dauke kama kariya kariya ne ogana gugu ba mu ne ba. Walle walle wana ta dauke kama kariya kariya ne ogana gugu ba mu ne ba. Walle walle wana ta dauke kama
kai zarro ga kau
Batun hana yawan almajiranci a yankin arewacin Najeriya da gwamnonin yankin suka yanke hukunci na ci gaba da daukan hankali ga masu ruwa da tsaki wanda hakan ya sa Ibrahim Abdulaziz ya hado mana wannan rahoton nan musamman ayi sauraro lafiya
wasu almajirai kenan a yola fadar jihar Adamawa yayin da maki harama koma da sojojinsu na asali a wani sabon yunkuri da gwamnonin arewa suka dauka na magance yaduwar kwayar cutar coronavirus mai lakabin covid-19 to sai dai kuma wannan mataki na kwashe almajiran zuwa jihohinsu na asali a yankin arewacin Najeriya tuni ko ya sama samun suka daga masara da kuma su kungiyoyin fararen hula inda ko suka koka kan yadda ake gudanar da aikin da kuma yadda maki cin zarafin waɗannan yara Sheikh Halilu Maraya wani fitaccen malamin Islama ne a Najeriya a wani martani da yi ya ko zargi gwamnatocin jihohin arewa ne da barin jaki ana dukan teki ga ma dai abinda malamin ke cewa a wani sako da ya fitar wanda ko aka yada a dandalin sada zumunta ta social media
kullum ne al'ummar da take so ta ci gaba sai ta hada ilimin addini da ilimin zamani din shi yasa ma gwamnatin baya ta Jonathan dan kara maimaitawa kai makarantu 157 domin a hada ilimin mukan guda biyu wanda yake so ya taimaki almajirai ya rushe wayancan makarantu ai kamata ai ya kara ɗan Najeriya ne amma su yi nan wannan jaha ta kore su su yi nan wannan jaha ta kore su su yi nan wannan jaha ta kore su cikin su wani yana dauke da 60 wahayin da ake wa Annabi gaba ɗaya yana zuciyarsa a inda aka cejin da aka sa su in ka ba su takardu farare da tawada da alƙalami za su rina takardu da shi Qur'ani domin shi mugu koyaushe abin shi ba ɗaya bane kamar corona nan tuni ba an yi wata corona ba ta ci mutane ba wata corona ta ci rauna ko inda suna da rauni corona ta zo ta cinye rawanin akwai corona ta cinye runguna akwai corona ta cinye ma'aikatu yanzu ga corona almajiri take ci so din da ka bullo suna na corona watan Disamba shekara 2015 bai corona a ɗaya daga cikin manyan garuruwan Najeriya ba a nan arewa ta cinye akalla wanda corona ita ta faɗi cewa ta binne mutum 347
amma farkon wannan wata na Mayu ne gwamnan jihar Kaduna Malam Nasir Erufai ya bayyana kawo ƙarshen almajiranci a jihar inda yace tuni ya samu nasarar mai da almajirai sama da 30,000 zuwa jihohinsu na asali to wai koya kungiyoyin kare haƙƙin bani adama irin su Aminity Support Group ke ma kallon matakin mai da almajiran Malam Musa Jika na ko cikin shugabannin kungiyar ta Aminity Support Group a Najeriya ya bayyana da masu iya kallon wannan lamari a yanzu
to mu wannan kalubale da ya faru ga yara almajirai su ne kamar abin da ya shafi yara masu zuwa makarantar allo domin karatun Qur'ani mu muna kallon cewa gwamnonin arewa su ne suka yi wannan kuskure domin bai kamata su zauna su yanke hukunci suye su ce sun yanke hukuncin kowane jiha kowane malami ko kuma kowane gwamnati na kowane jiha za ta maida almajiran da suke jihohinta jihohinsu ba na asali wanda yake kuma kaga a shari'ance ma an ce kada ka shiga garin da ake da annoba, sannan shi kuma na ciki kada ya fita daga garin da ake annoba. Su kaga anan gabaki ɗayan su idanunsu ya rufe, sannan kuma kwakwalwarsu kuma ta kulle. Amma mu abin da muke kallo wanda ya kamata a yi domin a inganta waɗannan makarantu, wajibi ne gwamnati ta shigo cikin al'amarin, sannan su ma iyayen yara su ma su shigo cikin al'amarin. Saboda mu abin da muke kallo a nan gun, kamar yara waɗanda yake ba su fi shekara huɗu zuwa shekara biyar ba, a tura su wani gari wanda yake kuma garin kuma mai nisa ne, ba su da mataimaki, ba su da wanda zai agaza musu, mu muna kallon wannan kuskure ne. To amma idan gwamnati tana so ta inganta abun, kowane jiha ya kamata a yi wani makarantar tsangaya wanda za a riƙa kula da waɗannan yara masu karatun Alkur'ani na sanin addininsu. Ina gani idan aka yi haka, to za a samu sauƙin al'amura. Saboda mutane suna kokawa, gwamnatocin suna kokawa akan yawace-yawace na yin bara da su yaran suke yi, wannan shine ainihin makasudin abin da ya jawo gwamnatocin arewacin Najeriya suke ganin cewa waɗannan almajirai ya kamata a kwashe su su koma kuma jihohinsu. Sannan kuma kiran da zan yi ga su iyaye maza, wannan kalubale ne a gare mu wanda yake ya kamata lalle mu rike ƴaƴayenmu, mu rike haƙoƙinsu wanda Allah ya dora mana har sai sun kai ga balaga tukunna. Idan kuma ya kama dole za a tura yaro makaranta na allo irin wannan, to a tabbatar da ya mallaki hankalinsa tukunna, sannan ya je wannan makaranta ya koyi karatu na abin da ya shafi addini. Ni ina gani za a samu sauƙin al'amura. Amma muhimmin abu shine gwamnatocin jihohi su kafa wasu makarantu na tsangaya daban, kamar yanda aka yi makarantar primary da kuma makarantar secondary.
To sai dai ku yanda wasu ke soka hukumomin waɗannan jihohi sun bayyana dalilansu na ɗaukar wannan matakin musamman ma a wannan lokaci. Dr. Aliyu Tilde wani masani ne kuma kwamishinan ilimi a jihar Bauchi ya bayyana bambancin da ke akwai.
To da farko dai ina son mutane su gane cewa waɗannan matakai da aka ɗauka bai shafi karatun allo ba, domin karatun allo daban, bara daban. Munan da yawanmu dukan mun yi karatun allo, amma ko muna zaune a gidajen iyayenmu, har ma ko muna samu mu je mu yi karatun boko da safe, sannan bayan magariba kuma a gidan iyayenmu mu yi na littattafan addini. Da yamma muna zuwa makaranta allo, daga azahar har rana ta fadi muna makaranta allo. Da haka a ɗaukacin arewa ba wanda ya ce zai hana makarantun allo ko kuma karatun allo. Karatun allo na nan insha Allahu har abada abadin, sai dai ma a ƙara ƙarfafa shi. Amma abin da ake so shi ne iyaye su daina rabuwa da ƴaƴansu suna tura su guraren da za su je sai sun yi bara sannan su ci abinci. ƴaƴa ƙanana waɗanda ba su mallaki hankalin kansu ba suna shiga cikin haɗurra daban-daban, musamman a cikin manyan birane. An sha kokawa akan wannan, gwamnatoci sun sha kokawa akai, marubuta sun sha kokawa akai, wanda suke gidajen radio sun sha kokawa akai, malamai daban-daban sun sha kokawa akai. Wannan idan aka hana almajirci ba wai an hana karatun allo bane, bara aka hana. Har yau har gobe malami yana iya zama malamin allo, yana iya zama a inda yake. ƴaƴan wannan garin su zo wajensa su yi karatun allo, su koma gidajensu su je su kwana, su ci abinci a gidajen iyayensu, su tarbiyyantu da tarbiyyar gidansu, ba abin da ya kai wannan kyau. So don haka wannan shiri wanda gwamnonin arewa suka fito da shi, wanda akasarinsu suke ƙoƙarin su aiwatar, shiri ne na tabbatar da cewa kowane yaro an maida shi gaban mahaifinsa ya je ya ci gaba da karatun allo a garinsu. Iyakar maganar kenan. To kuma ya zo a wannan lokaci da ake da wannan cuta ta coronavirus, sai aka ga ya kamata ma cikin gaggawa yaran nan kowa a maida shi gida. Saboda idan ba haka ba, yawon yaran nan zai kawo matsala wa kansu yaran da kuma sauran al'umma. suna kwana a cikin cunkoso a cikin ɗakuna, sannan da safe ko kuma da rana ko kuma da yamma za su fita su je su yi baran abin da za su ci. Idan yaro guda ya ɗauko cutar nan a cikin su ya zo nan inda suke kwana a makaranta, to nan da nan zai yaɗa wa sauran yara kafin a ce sati guda. Su kuma idan suka fita garin bara za su yaɗa wa sauran gari gaba ɗaya. Don haka kamar yanda aka rufe makarantun boko da yanda aka rufe makarantun islamiyya, to dole kuma a rufe makarantun allo kansu saboda suna tattara mutane. Kai sallan juma'a ma an rufe an ce ba za a yi ba. So domin haka makarantun allon su ma aka ce to waɗanda suke almajirci malamai su yi sauri su mayar da yaran nan garuruwansu. Tunda idan ba su mayar da su ba to ba su da abincin da za su ciyar da su idan suka zaunar da su a gu ɗaya. Tunda ba za a yi yawo ba gida gida. To ina malam yake da abincin da zai ciyar da almajirai. So dole ya mayar yadda su garuruwansu. Aka ce to idan kuma ba yi da kuɗin mota to ya kai su ga hukuma ta local government ko kuma ga ma'aikatar ilimi ta jihar su. Su za su ɗauki nauyin mayar da wannan yaro gidan mahaifinsa, za su ɗauki bas su saka shi a ciki a mayar da shi wajen hakimin garinsu ko kuma a mayar da shi wajen mai yayya garinsu. Babu adalcin da yafi wannan, musamman a cikin wannan lokaci da ake da wannan cuta.
Kuma da menene dai yanzu ko lokaci ne ma ke iya tabbatar da irin matakan da kuma za a ɗauka nan gaba bayan wannan cuta ta coronavirus? Ibrahim Abdul Aziz, Sashen Hausa na Murar Amurka, daga Yola a Najeriya.
To madalla a gaida Abdul Aziz, yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Assalamu alaikum mai saurari, shirin tafatattun labarin wasannin wannan mako ya gayyato muku Alhaji Sani Amin Toro, tsohon sakataren hukumar wasannin Najeriya, domin yin fashin baki dangane da kuɗin da hukumar wasanni ta duniya ta baiwa hukumar wasannin ƙwallon ƙafa na Najeriya dalar Amurka 500,000, da kuma batun masu horar da club ɗin ƙwallon ƙafa na Super Eagles da kuma na mata wato Falcons. Ga yadda ta kasance hirar tamu.
Tabbas dama FIFA in ta bada kuɗi ta kama da ƙa'idojinta. Abun ba Najeriya ne ake bayar, ba wai an bayar wa ƙungiyan kawai ƙungiya ba, sunan Najeriya ne. Najeriyan nan kuma ya kamata akwai gwamnatin tarayya, ya kamata da shugaban ƙasa ofishinsa lalle su sa ido a tabbatar an nuna duk dalla-dalla yadda za a kashe wannan kuɗi. Ba kawai a bar hukumar wasan ƙwallon ƙafa ta yi abin da ta ga dama ba, dole su ma a bada clubs. Dole a ba su, cause an yi magana ne na coronavirus. Ana magana ne cewa a wannan halin da ake ciki ba a yin ƙwallo ta samu matsala kamar yadda sauran fanni suka samu matsala. Ni ina magana ne cewa lalle shugaban ƙasar Najeriya ya sa ido a shi dalla-dalla ga yadda za a kashe. Magana ta accountability, ba tabbatar cewa ƙarshen abun cewa mutanen Najeriya sun amfana, ɗan ƙwallon Najeriya sun amfana, club sun amfana. To Bauchi kuma da haka take daga ɗaya daga ciki, to abu zai kyau cewa dama tun da wannan gidan tun lokacin da shi Aminu Mai Gari ya sa aka FIFA ta zo ta yi mana nan, ai ba a yin aiki ba, amfani da shi wurin ya lalace. Yanzu da su kuma ƙwallon ƙafa ta ce za su rasa lura da shi a gyara. To alhamdulillah muna murna cewa wannan abu za a gyara, kuma ya kasance an yi amfani da shi. Amma dai babban abun gwamnatin tarayya ta sa ido ta san kowane kwabo ɗaya da aka kashe ta san da shi.
Har yanzu ba gama yin tukama bakin zare dangane da kocin Najeriya, ko da yake ana cewa ya amince da wannan tayin da aka yi masa. To ku ya kuke ganin wannan kongoba-kongoba da ake samu?
Wata abun mamaki ne ma a ce Bature ya yadda da dukkan idonin nan da aka saka mashi zai samu albashinsa a naira, zai samu allowance ɗinsa a naira in da dole a Najeriya. Sai dai in an fita waje, alal misali waje, wannan ne za a bashi a dola. Kuma ya kasance ya yadda da duk ba zai yi wani magana ba, dole sai ya nemi izini. Kaga wato ya nuna cewa in banda Najeriya ba yanda zai je a karbe shi. Wannan shi ne babban magana.
A gaida Abdulwahab Muhammad. To yanzu kuma ga wannan sakon.
Assalamu alaikum warahmatullah. Ni sunana Muntaka Malam Umaru wanda nake da magaram a jamhuriyar Niger. Wato ni dai matashi ne kuma a yanda nake da gaskiya azumin sama sama ne muke amma fa yanzu watan azumin nan da ya kama mun kama azumi muna yin shi da kyau da kyau. To shi mai azumi da man ba a rasa dan wasu abubuwa kamar yanayi da ya tarro mu a yanzu wannan ma amma duk da haka dai muna kokari kuma ana azumin kuma azumin wannan shi ne mafita in mutum ho yana yin shi azumi ba na kowa bane Allah da kanshi ce nashi ne as-sawmu li azumi ce nawa ne ba na kowa bane ba ai kuma kowanne annabi aka ce wannan ga ladan azumi yanda za ka ga al'umma a'a Allah ya ce ni ne zan ba da lada nawa da kaina don haka mu matasa mu kama addini da kyau kada mu sake in azumi huce mu ika salloli kamar su tarakus salat ko kuma a'a irin azumi ko sai shekara ta yi ta kun zamu sallah sai shekara ta in ta huce shikenan babu azumi babu sallah to wannan mu mun kama azumi litinin da alhamis insha Allah rabbi bin ma bari za mu kama da kyau insha Allah rabbi in dai da ranmu da lafiya kun ma fasawa insha Allah rabbi kuma Allah ce miki sauran baya su ma su dage su ta ibada kasa fasa
to Allah ya sa mu dace da wannan ko muka zo ga shirin mu na karshe labarai a takaice
Hamis ma'aikatar kwadago ta Amurka ta bada rahoton cewa harkokin kasuwanci a ƙasar sun fara farfaɗowa sannan a hankali amma kuma wasu ƙarin ma'aikata miliyan 2,400 sun nemi tallafin marasa aikin yi a makon da ya gabata yayin da annobar cutar coronavirus take ci gaba da durƙusar da tattalin arziki mafi girma a duniya a cikin sama da makonni 9 yanzu ma'aikata marasa aikin yi miliyan 38,600 suka nemi tallafin kuɗi kusan ɗaya daga cikin ma'aikata hudu na Amurka da suka haura miliyan 164. Shugabannin kungiyar kasashe masu ƙarfin tattalin arziki ta G7 na duba yiwuwar shawarar shugaban Amurka Donald Trump na gudanar da taron ta kamar yadda suka saba kowa ya hallara watakila a wata mai zuwa yayin da adadin waɗanda suka kamu da coronavirus a duniya ya haura miliyan 5. Trump ya bayyana ra'ayinsa a ranar Laraba a wani sakon Twitter inda ya wallafa cewa Amurka tana sake dawowa da ƙarfinta sauran mambobin ma sun fara dawowa daidai. Gwamnan jihar Michigan Gretchen Whitmer ta ce jiharta za ta ɗauki duk wani mataki na shari'a akan ɗaya daga cikin masu madatsun ruwan da suka fashe a farkon makon nan da ya haifar da ambaliyar ruwa sosai a wasu yankuna da dama. An kwashe mazauna sama da gidaje 10,000 a tsakiyar garin Midland a ranar Laraba. Yayin da kogin Titibawasi ya yi ambaliya sawoyi bayan da madatsar ruwa ta Edeville da take a kilomita 32 arewa ta fashe bayan shafa kwanaki ana ruwan sama kamar da bakin ƙwarya. A jiya Laraba kasar Botswana ta kawo ƙarshen dokar hana zirga-zirga ta kwanaki 48 bayan da sannan a hankali ta sassauta dokokin da nufin takaita yaduwar coronavirus a kasar mai arzikin lu'ulu'u da ke kudancin Afirka. Dukkan harkokin kasuwanci da makarantu an ba su damar sake buɗewa a ƙarƙashin ƙa'idojin gwamnati ciki har da auna yanayin zafin jikin mutane da amfani da ƙyallar rufe baki da hanci da kuma yin amfani da man wanke hannu akai-akai.
To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sa waka kenan a jerin shirye-shiryen mu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baban Laidu ya ce na gabatar da shirin da kuma Julie Lazarusration ta taba da umarni da ma injiniyan mu na yau Nisar Fil Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC da na haɗa kuma shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. Assalamu alaikum.